بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى قال هذا مؤديد يوم الهدي شدا قوات الجماد جماد الثالي شكرة دول يقول أربعين شدا واللي يديد قوات takwas ga watan 12/2024 miladiya a wannan majalisi namu da muke karatu ce muqaddima ta malam mai risala muqaddima da malam yake bita domin yin bayanin aqidan annabi da sahabbai wanda suka bi su da kyautatawa malam yace wa ta'atu li a'immatil muslimina min wulati umurihim wa ulama'ihim wa ittiba'u salafis salih wa iqtifa'u atharihim wal istighfar lahum wa tarku al-mira'i wal jidal fid din wa tarku ma ahdathahu al muhdithu bale ce daga cikin abin da ahli sunna suka yi wato ijma'i wajen imani da shi shine da'a ga shugabannin musulmai tun daga wanda suke waltaka al'amarin su ta fuskar siyasa da kuma malaman su wattiba'u salafis salih da kuma bin magabatan su nagari waqtifa'u atharihim da kuma bin sawayen su sau da kafa wal istighfar lahum da kuma nema musu gafara wa tarkul mira'i wal jidal fid din da kuma barin musu da jayayya cikin addini wanda bai da amfani watar kuma ahdathahu almuhdithuna da kuma barin abinda wato masu kagawa suka kago duk wani daga cikin gidan annabi da sahabbai wanda suka bi su da kyautatawa muna dai nan muna fashin baki akan abubuwa da suka shafi shugabanci a musulunci da kuma tarajan musulunci da kuma abinda malaman musulunci suka faɗa suka shimfiɗa a cikin littafan su mun fara magana akan shi kan shugaba din muka ce yana buƙatar amana yana buƙatar ƙarfi shugabanci ba yiwa sai wato da ƙarfi da amana sannan kuma yayin da ya tashi zai bada matsayi da zai bayar wajibi ya kirdadi wanda yake da gaskiya da amana gaskiya da adalci idan yayi kokarin shi a lokacin babu wanda yake garari ya garau sai dai wanda yake ya dan hada wani abu na san zuciya ko babu adalci tare da shi 100% amma dai ya dara sauran wanda suke wato sawoyinsa ya zabi irin wannan mutum to wannan babu ne fi Allah ta'ala ba zai kama shi da zulubin yayi sakaci ba saboda dole ne a bar wannan matsayi a baba wani sai malamai suka ce idan yayin da ya tashi ba da matsayin ya zo yi la'akari da wato kusanci ko yanwantaka ko shugabanci afwan ko kuma wato abokantaka da yake da shi tsakanin shi da wani ko kuma kawai saboda ya dace ma wani dan garin shi ko ya dace ma wani yan kungiyarsu ce ko kuma ya dace ma wani dan wato wasu abubuwa da ake la'akari da shi na duniya yayin da aka yi da shi shi ma to wannan shi ma yana daga cikin ya tashi din tashin kiyama ubangiji ya tashi a cikin sahun na fajirai ne wannan magana ce da Ibn Taymiyyah yayi yake cewa duk yayin da shugaba ya zama abin da yake izina shine karaba ko kuma sadaka wato kusanci ko kuma abokantaka da yake da shi ko kuma wani dan garin mu ne ko wani dan bangaren mu ne to wannan wato abin da aka yi wannan abin da aka yi ba daidai ne ba Allah ta'ala yana cewa innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim kuma ya ci amanan wato amanan da aka ba shi sannan kuma malamai suka ce kuma dole ya zama shugaba yana da a cikin ma'aikatansa abuntattun mutane masu mishi nasiha irin yadda ake cewa special advisors din nan to dole a ciki a sami masu mishi nasiha abuntattu ko masu hankali tun daga bangaren malamai da kuma wanda suka san rayuwa suka goge da rayuwa dole a samu haka kar ya je ya dauko wanda yake zai riga kallon ya yake so sai ya ba shawara a haka ya gaya mishi yanda abin da yake jin cewa wannan baya ganin wani kwarjinin sa zai iya gaya mashi gaskiya wato ziriyar dinta saboda idan in ya sami zamiya to su gaya mishi sannan kuma duk abin da ya jahilta kuma dole ya zama akwai wanda suka fi suke da ilimi suke daidai da shi ko suka fi shi wanda za su riga gaya mishi cewa abin da ya dace shi ne a yi daidai imamu al-Maghili yake cewa wato kafafuwan shugabanci kuma ana gina su ne akan adalci da ihsani adalci shine ka ba kowa hakinsa ihsani kuma shine in kaga wani yana bukatar ihsani ka kara masa to ba shugabanci ba shi wa babu wannan abubuwan guda biyu mutum yace zai shugabanci babu adalci to kaga kamar gawa ne ke tafiya in kuma yace zai shugabanci babu ihsani to kuma shi ma wannan akwai matsala tare da shi sannan sai muka faɗa cewa wajibi shugaba ya zama yana da wasu hanyoyi da marauna nan mutane su rika kai koken su zuwa gare shi wannan shi ma magana ce ta Imam al-Madhili a cikin littafin sa ya faɗi wannan magana yace dole ya sami wata hanya da marauna na kamar mata kamar yara za su iya kai koken su zuwa gare shi wata ila wani yanzu yace ai yanzu abu muna da fadan kasa kuma yanayin yanda ake tafiya a yanzu zai wahala a ce wani karamin yaro ya kai kwashi zuwa wajen shugaban kasa wannan yanda muka yi yawa yanzu kuma haka ubangiji ya kawo hanyoyin masu sauki yanzu akwai hanyoyi masu sauki da za a kai koke hanyoyin zamanin da ake amfani da shi yanzu da hanyoyi ne da idan shugaba yana bukata za a iya kai mishi koke-koke ta waya ko ta wani abu ta internet ko ta wani abirin wannan sadaka har yanzu dai wannan abin da malamai suka faɗa maganar tana nan wajibi shugaba ya zama kare ya kanya kanshi daga suwa daga wato wanda yake mulka musamman masu rauni kuma musamman mata musamman yara malamai suna cewa fa inna ra'sa kulli baliya ihtijabu as-sultani 'an ar-ra'iyya wato kan ko duk wata bala'i da ake samu a kasa duk wani bala'i da ake samu a kasa shine wato a sami shugaba ya kanye kanshi daga asalin talakawa asalin talakawa kukan baya iya zuwa wajen sa sai dai jawarin wasu mutane sadaka to abin da zai bayu shine yayin da yazo shi kuma yake sanya matalka wani abin kirki in ya saka ruwan daga sama sai a samu wani gajima da shi kuma ya shanya ruwan baki dai kafin so wajen talakawa kaga to wannan shine wato sakamakon wannan kenan inda yana bari su za ku koke su zai kai mishi shi ma kuma maganar su zai kai musu to amma kaga a yanayin wannan zamani ba galibi ba haka ake ba banda wannan sai kuma malamai suka ce wajibi kuma shugaba a musulunci ya kula da abin da ake kira al-hizba al-hizba abin da ake kira al-hizba shine al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar kuma yana kyawa da hali da mummuna a bisa dabi'a dan adam galibi adam ba so suke yi abin kirki ba sai an sami wani da dorna ya matsa musu dole saboda haka to anan malami suka ce maganar hizba ta taso akwai daga cikin adalci akwai abin da kowa ya san shi yin gaskiya mutum ya bada haƙƙi ga wanda suka dace suke da karkashin sa wannan kowa ya san cewa wannan shine adalci wajibcin gaskiya wajibcin yin bayani yayin wato ciniki haramcin wato almundahan a ciniki haramcin ha'inci duk wannan baya bukatar mu sai an wato wani wasan kwalwa wata a gane cewa wannan daidai ne wannan ba daidai bane to malamai suka ce duk yayin da aka sami wasu mutane suna babu abin da suke yi sai ha'inci ba kasa ko ha'inci ba al'umma to wajibi shi shugaba da yake shugabanci a wannan wajen ya gaggauta musu da hukuma in aka ce ba za a yi wannan hukuma mutu kuma zai zama al'umma ta lalace to kaga yanzu wannan shi ma yana daga cikin abin da a yanzu yana neman ya zama wato wani labari na mutanen baya a yanzu dai a kasa irin tamu da kasuwarin kasashe mutukar za a bari a ce za a tsaya ana ta wane yayi wani zalunci kuma a bayyane yake amma za a dinga wani daga ƙara raki ana ƙara saurari ana waye to duk wani hanya ne da za a lalata abubuwa wajibi in ji malamai a gaggauta wato yi man mai laifi hukuman da ya dace da irinsa mutukar an riga an kama shi sannan kuma akwai abubuwan da yake baya yake bukatan ya ci kurkuɗe yake bukatan sai malamai za su iya bayani ko wanda suka san laifin za su iya bayani a gano to wannan shi malamai suka ce babu laifi a samu wanda suka san abin su dogon bincike wajen su gano meye laifi din in sun gano meye laifi din kuma shikenan wato sai a yi mishi a yi hukuman da ya dace da shi daga cikin munkarai jima malamai da ya zama dole a kula da shi a cikin gari shine wato ha'inci a babin addini. Wannan kowane shugaba wannan shine farko abin da zai kiyaye mutane addinin su. In aka samu masu yin ha'inci da almundahana a babin addini, kamar suna bayyana bid'o'i ko kuma suna bayyana wato zagin manya-manyan bayin Allah, kamar zagin sahabbai, kamar zagin manya-manyan wato malamai na addini, kamar zagin manya-manyan bayin Allah shugabanni na addini wanda an fahimci cewa sun yi adalci ma al'umma. Kamar yanzu wani ya fito shela ta zagin Shehu Usman, wanda aka samu wasu fitinanu sun fito daga ɗan kwanakin nan baya, sun shela ta zagin Shehu Usman, sun shela ta zagin ƴaƴansa da sauransu, wanda an san kuma mutane na kirki sun yi abubuwa da kirki a ƙasa. To ire-iren wannan, yayin da aka samu wannan, ana zagin wasu mutane al'umma da al'umma suka amshe su, suka san cewa mutane na gari, ko aka samu wasu abubuwa na addini ana lalata shi, ana wasa da addini, ana wato baɗala a gari, ana wato buɗe hanyoyi na kaɗe-kaɗe da raye-rayen banza da wofi. To yayin da aka samu ire-iren wannan, wannan wajibi ne ga shugaba ya tattaki ya je wannan masu laifi ya sa a kama su kuma a musu hukuma. Wannan shine wajibinsa. Ba wai kawai a ce wai wani yana cin kuɗin ƙasa a mushi hukuma ba, a'a, abin da ya fi zama wajibi shine mai lalata addini ko mai wasa da dokokin Allah ta'ala a gari, to shi ya fara hukuma. Kamar wato mutum ya fito ya fara shelanta ƙaryata hadisan manzon Allah, shi ma yanzu yana ƙaryata hadisan manzon Allah, to shi ma a irin wannan wajibi shugaba ya fito ya kama irin wannan bawan Allah ya mushi hukuma, hukuma mai tsanani. Kamar wanda ya fito yana yin ilhadi, yana nuna kangaransa a sunayen Allah da siffofinsa, yana su rikirkita ma'anan, yana fitowa yana faɗan wasu abubuwan da ba haka suke ba, to wannan shi ba wajibi a samu shugaba ya kama irin wannan waɗannan mutane ya yi musu hukuma, hukuma ta dace da su, saboda wani kiyaye addini da ake yi. Haka zalika a cikin al'umma a sami wanda ke shelanta sikiri a baya ƙasa, ko da ya canza mata suna, yana bige-bigen ƙasa, yana wato batar da mutane, yana batar da mutane, yana sa suna ba wato aljanu yanka. Wannan shi ma wajibi, in ji malamai, a sama wato wanda suka dace daga cikin mahukunta na sarki su kama shi su mushi hukuman da ya dace da shi. Wajibi dai a irin waɗannan abubuwa da yake ya shafi addini a kama mutum, a hana shi kuma a mushi hukuma, kuma a gaggauta mushi hukuma. Kar a ce wai za a zo da a dinga wani saurari a saurari bayan an fahimci cewa bid'a ya kawo ko wato lalata ƙasa ya kawo. Daga cikin munkarai kuma, in ji malamai, shi ne wato wanda ya zo ya shelan ya yaɗa wato kide-kide da raye-raye a bayan ƙasa. Wannan malamai suka ce shi ma wajibi a kamo shi, idan aka kamo shi ma a mushi hukuman da ta dace da shi. Sannan kuma wanda kuma ya rika cewa kuma mata su fito su kwakwaye jikinsu, shi ma wannan wanda ya fito a fili yana faɗan wannan magana da sunan ƴanci, to wannan ya kamata duk shugaba da yake shugabancin al'umma ta musulmai ya fito ya kama ire-iren waɗannan mutane ya musu hukuma, ya kuma ce kar su sake yin magana, saboda magana game da sha'anin addinin Allah ba wasa ce ba. Sannan daga cikin kuma abinda malamai suka ce wajibi a kula da wannan, shi ne a kula da wato wasu abubuwa da suka shafi aminci ko wato rayuwar mutane, sai a sami wani wanda yake bai kai ya kawo yana sa baki. Ba komi ne mutum ko wato kowa ke iya sa baki ba, akwai abin da ba an san cewa mutane ne manya ya kamata sa baki a ƙasa. To sai aka samu yaro dan gangani haka bai da gogewa, shi ke sa baki aka wasu abubuwa da suka shafi ƙasa. To shi ma wannan, ji malamai, wannan ya kamata a kamo shi a yi mushi hukuma, hukumar da ta ce da irin nashi, sannan kuma a hana shi wannan wato ta'asa da yake yi. Wannan kaga janibi na kiyaye addini kenan, wanda wannan shi ne farko abin nema. Farkon abin nema shi ne a kiyaye addini. Dole kuma a samu duk wani wanda yake kawo mu addini tasgaro, to a ji a yi mushi hukuma, a danne shi, a hana shi yi kawo mu addini tasgaro. To banda wannan kuma, sannan za a kiyaye mu'amalolin mutane, za a kiyaye duk wani wato duk wasu dokoki da ake sanya ma mutane na zalunci. Kamar malamai suna yawan kawo misali da almaks. Almaks shi ne wani kamar wasu mutane su ce duk yayin da za a shigo musu ƙasa a yi cinikayya, to su masu ƙasar suna da wasu mutane a zalimai, za su ce sai sun sa mutane haraji irin wannan. To wannan ba akwai haraji wanda gwamnati za ta isawa, wannan ba shi muke magana ba. Muna yanzu muna magana cewa yanzu kawai wasu al'umma su zo su ce ƴan ɗorayi su ce in dai za ka shigo da kayan cinikin ka ɗorayi, to sai ka bada ladan shiga cikin wannan gore wannan waya daga cikin zalunci inda ba da bai wanda in aka sami wasu masu yin irin wannan azaba mutane wannan irin haraji ba tare da haƙƙi ba to wajibi a samu shugaba ya bi su daya bayan daya ya kawo su ya musu kuba kuwa mai tsanani sannan kuma daga cikin wato munkarai a cikin al'umma shine wato a sami wasu mutane da suke daukar dukiyar mutane cikin zamba cikin aminci irin misali yanzu zaka ga a zamanin mu ana cewa akwai ƴan yahu kawai yara ne suna nan ta hanyar wato hila da yaudara za su iya dauke maka kudin ka da banki ko kuma su yi wasu abubuwa da ba daidai ba duk su isa yadda suke su bi wani abubuwa da kuma ire-iren waɗannan wajibi gwamnati ba za su ce wai suna aisa da fasaha ba wajibi gwamnati ya dinga bin ire-iren waɗannan yara ɗaya bayan ɗaya ana kawo su kuma in aka kawo su a nuna al'umma gashi an musu kuba ba su je kawai haka nan mutuna da kuɗin sa ba ya sha wuya ta da kuɗin sa kuma su musu ta cike shi baki daya wannan dai yana daga cikin abin da ya kamata a kula kwarai da gaske sannan kuma yana daga cikin wato abin da dole gwamnati tarayya ta duba ko kuma ince gwamnati tarayya dole gwamnatoci su duba gwamnatoci na al'umma shine wato a riga kulawa da yan kasuwa yayin da duk suke abubuwa na cinikin su dole a sa musu ido a riga kulawa idan aka sami wani misali yana saida kayan abinci kayan masarufi amma yana kautar da abincin da asali an yi shi ne a wani ana son a saida shi ne a wannan kasar sai kautar da wannan abincin ko kayan masarufi ko kayan more rayuwa ya je can wata kasa saboda ya samu riba mai kyau su kuma ya bar mutane na kasansa a cikin bala'i to shi ma ire-iren waɗannan mutane malamai suka ce wajibi a same shi wato a mushi kuwa mai tsanani har sai ya daina irin wannan zalunci kamar yanzu ga irin labarin da yake yau zuwa a lokacin da ake cewa za a cire sarki da sauransu daga ci an ce masu ciniki mai a wannan kasa za a samu cinikin gasu an ba su tallafi na kasa amma sai su juya da shi sai can wajen kasan wajen sai da shi to ire-iren wannan dole gwamnati bi irin wannan mutane su a kamo su a musu kuwa mai tsanani yanda wani wanda ke kwadayin ya mai da yayi irin wannan ma ba zai yi ba wannan wajibi a samu haka sannan kuma malamai suka ce gami da farashi ya halatta in aka samu wani azzalimi ya zo ya koma yana hada kai da wasu daga cikin yan kasuwa irin shi sun zama suna wato sarrafa farashin wasu abubuwa na kayan masarufi na al'umma saboda al'umma su yi halin kakalika yi to yanzu wajibi gwamnati ta shigo ciki ta rike wannan hannunsu daga wannan zalunci kusan wato shi a tas'ir ko a sa'ar na wato mutum ya price control da ake faɗa price control da ake faɗa akwai lokacin da idan gwamnati ta shigo ta ce za ta yi price control na zalunci ne akwai lokacin kuma da in gwamnati ta shigo ta ce za ta yi price control kuma na adalci Ibn Taymiyya ya yi magana mai tsawo kan mai dan tsawo wanda ba mai yawa ba kan wannan matsalar a cikin siyasatu shar'iyya yake cewa idan ya kasance za a sa price control ne saboda a rike hannun wannan azzalimin dan kasuwa to wannan ya halatta watakila ya riga ya haɗe da shi da dan kasuwa irinsa abinda asali ba lokacin wahalar sa bane su sai su rike shi sai ya zama ana wahala a wannan lokaci har sai al'umma sun shiga cikin halin akalikai to wannan ya halatta kwanta shigo ta yi musu kuba bai zai ne kuma ta kare kaya wannan ya halatta sabanin idan wato wannan ya wani abu ne kawai na kasuwanci ya zo da shi in ka wani abu ne kawai na abin da kira market forces ne kawai zo da shi to wannan gwamnati ba ta bi halitta ta shiga ba wannan irin sa ne aka mun wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadin da yake sunan Abi Dauda cewa suna koka mushi cewa wato abubuwa sun yi tsanani sun yi tsada kai mana wato kawo mana wato price control sun ga manzon Allah sai manzon Allah yake cewa a ni dai zan yi addu'a ba na son je in gamu da Ubangiji wani na da wani abu da yake cewa yana wani abu da kamar na zalunce shi wajen Ubangiji wannan kaga manzo Allah ya hana saboda wani abu ne da a lokacin ba kawo shi akai ba amma idan wasu al'umma ya zama su suke zuwa suna kawo wannan wato tsadan aka yi bincike aka gano cewa ɗan kasuwa suke kawo wannan tsadan ba wani ba to wannan ya halatta a je a shiga saboda abin da suke yin zalunci ne a hana su wannan zalunci din manzo Allah kuma ya ce usul haka zaliman aw mabruka wannan kamar a yanzu ku ga lokaci ne yanzu na noma har riga an gama nome abubuwa baki daya, to shike na kawai sai aje a samu wasu mutane da kudin su da waye su bi su je su sai amfanin noman baki daya. Asalan idan manomi yaje ya bayan ya yi girbi ya cire abin da yake bukata, rabon ya aje saboda bukatun sa na yau da gobe har ya siyar, wanda kun ga ada ma wani abu ne da manoma suka saba yin shi, ba sai da kayan gwari da sauransu duka suna yin wani abubuwa na kauda da waye da sauransu su aje su taskace su sayar, wanda ba shi ake magana ba, wanda dole haka ma da ma ake rayuwa tuntun. Amma yanzu abin da ake magana shi ne saboda jin cewa an halata ma 'yanka 'yan manoma da sauransu, sai da 'yanka suka mai da wannan abu ya zama sabo ciniki, ya zama kawai wato ita shi amfanin noma ma wani lokaci yana kan zangardiyarsa ba ma a girbi ba, a je a ciniki ta baki daya, in aka ciniki to su abin da suke bukata su ba wai ciniki wannan ciniki rayu su ba, sai su musu saye suka saye sai su kulla wannan abubuwan, mu kuma sauran al'umma sai mu zama muna bukatar shinkafa ba mu shinkafa, muna bukatar manukuruwa ba tayar da kayan kayan miya, kayan miya a daidai wannan lokacin amfanin sa ne ga wanda ya san yadda manyan gidaje suke yi, a daidai wannan lokacin ne za su tashi zai sai kayan miya din su je su gyara shi su aje shi idan lokacin tsaren shi ya yi kuma sai su zo su tun amfani da shi, wani kuma haka ba zai ci gaba da sayarwa, amma a daidai yanzu za ka wasu mutane sun yi sun sai ire-iren wannan abubuwa ya zo babu shi a kasuwa ba gida, to cewa babu shi a kasuwa kuma alhali al'umma suna bukatar shi, wannan shi ne wato abin da ake kira al-iftikar da aka yi na haramu, ka je ka yi wato wani ka taskacewa shi ta haramu, wannan gwamnati ya halatta ta shiga ciki, idan ta shiga ciki ta bankara dole sai mutum ya je ya sayar da shi, in dole mutum ya sayar da shi kuma za a kada shi daidai da farashin yadda ya dace yadda shi ba zai cutu ba, wannan yana daga cikin abin da wato yake akan gwamnati a rika kulawa kwarai da gaske mai yan kasuwa saboda kasu dinga sa al'umma cikin bala'i. Zabin shi ne duk yayin da ka ce abu in ya zama lokacin da ka fito da shi taimakon al'umma kai to wannan bai shiga cikin haramun ba, amma ya zama lokacin da ka taskace al'umma suna nisa neman wannan abu a daidai wannan lugaba an rasa shi ma baki daya ana jiran ka fito da shi al'umma samu sauki, sai ka duka jira sai da yin tsada ka duka fito da shi, to wani duk wanda ya ci ya ci haramun kuma ya la'ana da ke kansa, Allah ta'ala ya kyauta. Ga maganar imamu Nawawi kan wannan matsalar, wani ijma'i ne na malamai ba magana ce ta yanzu wani zai fahimta ce ta yanzu ba, Imam Nawawi a cikin Al-Majmu' bayan Ibn Taymiyyah wannan magana da na faɗa na dunkule shi maganarsa ce, sai kuma ga maganar Imam Nawawi, Imam Nawawi kito ajma'a al-ulama malamai sun yi ijma'i ala annahu law kana 'inda insani ta'am, cewa da wani mutumin yana da wani abinci a wajensa ya taskace shi, idarran nasu ilayhi, mutane kuma suna buƙatar wannan abinci su ci, ya taskace shi ta sisi ya samu riba da wannan abincin, walam yajidu ghayrahu, ba samu wani abinci ba sai wannan, ujbira ala bai'ihi, dole ya fito da shi je siyar da shi, daf'an lidarri ala an-nas, saboda duk kudin mutane su zanta, to kaga yanzu wannan abu da yanzu kasuwa ke yi, wani mutum da rumashi na kwari babu abin da yake sayarwa sai a tambofi, ya ji kawai ya wasu 'yan miliyoyin sa kawai ya ji ana sayar da kayayyaki na abinci a turin wada, sai ya aika je turin wada a je a siyo mishi, in aka zo kuma zai je ya sa shi a can wani rumbun kayan shi ne ya ƙara kullewa, sai bayan wasu mutane kuma ana shan ana cikin bala'i ya fito ya sayar, da yanzu wanda abu kaga cikin zalunci ya yi ƙaunar wani da duk wanda ya ce zai je aikin hajji da irin wannan kuɗin, to wallahi ya je aikin hajji da kuɗin da yake ba na halal ba, kuɗi ya rasu saboda ya gallaza ma al'umma a cikin guban al'umma ne aka fito aka bashi, haka zalika wani kaya na masrufi kamar wani kaya na da shi ake rayuwa baki daya kamar man fetur, ya zama da kawai wani ana buƙatar man fetur sai suka hada baki su 'yan kasuwa suka kulle fetur, aka ce ba za a sayar ba, ana jira sai ya kai wani farashi mai tsanani, to duk wanda ya ci wannan kuɗi a cikin 'yan kasuwa masu sayar da kayan man fetur a haka ya ci wannan kayan a haka to ya ci haramu, kuma ubangiji zai kama shi a matsayin yayi abin da ake kira al-iftikar wanda yake akwai la'ana a cikin sa, Allah ta'ala ya kyauta. Saboda haka duk ire-iren waɗannan abubuwan idan kamar yadda muka faɗa wajibi ne gwamnati ta shigo ciki ta tabbatar cewa babu wani wanda yake zaluntar mutane da kasuwancin sa, kasuwanci ana yin sa ne saboda shi ma ya amfana a sauran al'umma su amfana, kowa ya amfana, amma idan ya zama da wani na zama ya bankare mutane baki daya ya mutar rayuwar mutane babu daɗi kuma shi kadai ne ke bi yana da hakumi da wannan abubuwan, to wannan abin da yake yi sunan shi haramu, ko ga tare ya kamata ya halatta tabi shi, nace ga tare ba kawai na yanda muka saba fada, amma duk gwamnati ya wajibin ta tabi shi ire-ire wannan mutane ta bi su ta kawo su da musu hukuma hukuma da ya dace da irin su wannan wajibi a sama ka sannan a banda wannan malami suka ce wajibi kuma gwamnati ta rika bibiyar wato abubuwa na zamantakewa al'umma tana gani babu wasu abubuwa da yake shafan mutane na zalunci ko wani abu irin wannan a rika bi ana kula ana sa ido ba shi kun ba shi gwamnatin kasa ba kawai tana kula da da wai abubuwa ne kawai na gine-gine da ko kuma makarantu ko kuma titi ko wani abu ba a rayuwa ce baki daya yake kan gwamnati shi yasa wani abu dole a za ka ga ana ba gwamnati uzuri saboda abubuwa ne masu yawa hakoka ne masu yawa wanda yake in aka ce za a yi keke da keke to zai wuya kowa da kowa ya sha zai wuya kowa da kowa ya sha sai dai kowa kuma wato a kan kansa da iyalansa kuma shi ma kuma yana da irin jagorancin da aka aza masa ko ubangiji zai tambaye shi Allah ta'ala ya taimake mu wannan a takaice shine abinda malamai ke faɗa akan yanayin gwamnati da musulunci da kuma yanda wajibin gwamnati musuluncin da kiyaye wato rayuwar al'umma tun daga rayuwa ta addini da rayuwa ta mu'amala da kuma rayuwa ta zamantakewa a wannan kamar yadda na faɗa na tsakura kawai dai na yi kokari na faɗa mana wasu abubuwa wanda suka shafe mu wataƙila idan muka ji zai ƙara sanyawa ko fahimci wani abubuwa da suka shafi musulunci koyar musulunci kan wannan abubuwan amma banda shi akwai abubuwa da yawa wanda yake so in ya duba littafai na malamai da muka faɗa zai ga wato bayani da aka yi na malamai sun aka shafa bayanai game da wannan malai ya ce wattiba'u salafis salih da kuma bibiyan magabata na gari a daga cikin aqida da ahlus sunna shine wato su suna bin magabata ne na gari a aqidan su da maganan su da kudurcewar su na zuciya da yanayin dabi'a da suke dabi'antuwa da shi da kuma yanayin kama hatta kama to wannan su magabata su ahlus sunna suna bin magabata su ne na gari anan idan aka ce magabata na gari wanda ake nufi shine ar-ra'il al-awwal ana magana annabi da sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa wannan su ake magana wannan wajibi kowa ya bi waɗannan mutane na gari wajen maganganunsa wajen aikace-aikacensa wajen kuma kudurci abinda zai kudurci a rayuwa a addini da kuma yanayin kama kar a samu yanayin kama da wanda ba musulmi ba ya bar waɗannan salafus salih din wajibi ya kama da su ashe kaga a idan wani an ce masa kai aka wani aqida kake sai ce ina son ba gidan magabata ne na gari wannan ba zai kamata a kushe masa ba za ka ga yanzu wasu idan mutum ya ce shi yana bin aqida na salafus salih ne iya ta salafiyya za ka ga shi ba sa a rika faɗan wannan kalmomi har sai kyamu wannan kalma wannan kalma kalma ce wanda take ka gashi mai salafi kuma yana cewa wattiba'u salafus salih da bibiyan magabata na gari sau da kafa magabata na gari kuma sune annabi da sahabbai da suka bi su da kyautatawa in dai ka za ka rayu kamar yadda yazo yace ma ana alaihi ba ana alaihi ana wa ashabi in dai mazalla ya faɗa a cikin hadisi itlaqil umma abinda nake kai ni da sahabbai na in dai ka bi wannan to ka zama salafi ka zama kana bin magabata na gari a aikin ka wannan kuma wajibi ne ba wai shawara ake bayarwa ba wajibi kowa a aqidar sa da maganganun sa da zatutukan sa da yake na addini dole ya zama yana bin sau da kafa waɗannan magabata na gari ba kuma ya saba musu saba musu kuma wannan gadar da wuta take yi a Allah ta'ala a cikin nisa'i yana cewa wa man sha zikra rasulun ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayr sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira duk wanda ya saba ma wato manzon Allah yayi kuma ba hanya da ba na mu'mine ba aka ce hanya ba ta mu'mine ashe dole ka ba hanyar mu'mine ba kawai ka ce kai ga musulunta amma ba ruwanka kana musu kai za ka yi musulunci ba kai ba ruwanka da hanyoyin sahabbai na gari ba da wanda suka bi su da kyautatawa ba a dole ka bi hanyar su dole a sami kana bin hanyar su yace wa yattabi ghayr sabil mu'mini yana bin tabarki da ba na mu'minai ba Allah sai ce ni wallahi ma ta walla wa nuslihi jahannam za mu jibinta masa abin da ya jibinta ma kansa kuma za mu sanya jahannam ta zama take makomar sa wa sa'ad masira tunda makomar ta zama take wutar jahannam cewa mutum zai bi magabata na gari ba wai da awace ba akwai hanyoyi da dole in an ganka da ita shikenan an san kana bin magabata na gari idan an ga baka da ita to an san cewa wannan da'awa kake goda ka ce kana bin magabata na gari a daga cikin sababbin magabata na gari shine a samu mutum yana gaskata abin da yazo mishi daga Allah a cikin Qur'ani duk abin da yazo maka daga Allah ta'ala a cikin Qur'ani to ka karkata baka baka tunkuɗe abin da yazo a ce da Qur'ani da ra'ayinka da wani kiyasi da wani kutance duk baka haka a kana sallama ma abin da yazo maka daga a cikin Qur'ani sannan kuma kana sallamawa a cikin abin da yazo maka a zantukan manzon Allah a hadisin sa baka tunkuɗe maganganun manzon Allah da shi ma kiyasi ko da wani kutance ko da wani ra'ayinka ko da ra'ayin wani malaminka a kana sallama ma kullu sallamawa da kake yi shine sallama ma Qur'ani da Sunna to wannan duk wannan shine tubalin da ake gane waye yake bin maka ba ta naka duk waye baya bin maka ba ta naka dan su maka ba ta naka ni suna yin aiki da abin da Qur'ani ya gaya musu kuma suna imani da shi idan Qur'ani yazo ya ba su hukunci to za su san adalci ne shi idan kuma labari Qur'ani ya gaya musu su san kuma gaskiya ne haka zalika idan a cikin hadisi manzo Allah ya faɗi labari su san gaskiya ne idan kuma hukunci yayi sun san kuma wato adalci ne ba sa kokanto idan ba kwasa tunkuɗe abinda manzo Allah ya faɗa da ra'ayinsu mutum ya ce ai kawai su yi a ra'ayinsa ko a dariƙar da ya tashi ana bi a ƙasarsu ko kuma a koyar da ya tashi ana yi a garinsu wannan ba sa haka su abinda suke yi shine abinda ya zo a cikin Qur'ani da Sunna ya tabbata shikenan ya dace da abinda iyayensu ke kai shikenan alhamdulillah bai dace ba za su bar abinda iyayensu ke kai saboda ta manzon Allah saboda mun Allah ta'ala ya aika manzon Allah ne dole a bi shi ba kuma wanda aka ce maka dole sai ka bi shi ko da waye shi kuwa sai ya yadda umarninsa ya dace da umarni na manzon Allah wannan shine abinda Mirtani ya kara fada a cikin littafin sa Al-Jami' yace wa taslimu lis-sunan wajibi asal ahlus sunna masu magabata na gari su sallama ma sunnoni na manzon Allah la tu'aridu bi ra'yin ba atunku da sunnan manzon Allah da ra'ayi wala tudafa'u bi qiyasin ba kuma atunku da sunna ta manzon Allah da wani kwatance kwatance na wasu mutane wa ma ta'awwalahu salafus salih duk abinda magabata na gari suka fassara shi suka ce wannan shine fassara da manzon Allah yake nufi ta'awwalahu wa fasan da zamu bi kenan wa ma amilu bihi abinda suka aikata kuwa a aminna kuma za mu aikata wa ma tarakuhu abinda magabata na gari suka bar shi tarakna mu za mu bar shi wa yasa'una an numassika ma amsaku ya ishe mu riƙe abinda magabatan mu na gari suka riƙe wa nattabi'uhum fi ma bayyana kuma za mu yi musu biyayya a cikin abinda suka bayyana suka ce shine addini wa naqtadi bihim fi ma sammahu duk wani fahimta su da addini to wajibi mu musu mu koyi da su mu bi su akan wannan sannan kuma yace wala nakhru da an jama'atihim kar mu fita daga cikin jama'a magabata na gari fi ma khalafu bi akan saban da suka yi au fita au ne ko a ce fasaran da suka yi a ce kaga duk wani wanda yazo da wata sabuwar aqida yanzu da ake rigima da shi kaga yanzu ana ta rigima jama'a sun yi rigima kan Allah ta'ala kan sufofinsa kan kaza bid'a ko kaza sunna duk wannan rigimar da ake yi ai duka shi mai risala ya riga ga ga mana me wato zai raba gaddama din raba gaddama shine a koma zuwa ga asalin abin da sahabbai suke kai sun fahimci wannan abin da kazo da shi ko kuwa basu ma san wannan mutafiyar ba baki daya idan basu san wannan basu wannan tafiyar ba to wannan tafiyar ta zama bata bai kamata a bi ba saboda ga shi mai zalaci yana cewa wattaba'u salafus salih a bi magabata na gari wannan shine babbaci wanda zai zama zai raba tsakanin duk wani masu suma a sha'anin addini wani ya ce kaza sunna ce wani ya ce bid'a ce wani ya ce kaza addini wani ya ce ba addini bane ta yaya za a gane haka ta yaya za a gane haka shine a koma zuwa ga abin da sahabbai suke akai sahabbai sun taba biyo ta kan wannan abin abin addini ko ba su taba biyo ta kan shi ba idan sun fassara sun ce wannan shine fassaran san annabi shine fassaran bin sunnan manzon Allah shine fassaran musulunci shikenan zan musulunci idan ba su irin wannan fassaran ba Allah ta'ala cewa fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan sun yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi sun shiri idan ko ba su imani ba to su su kan shi bata ba su su kan wato wani rudani su su kawo rudani a cikin addini to kaga ina tunanin da al'umma za ta sallama ma wannan kawai wato abin da malamai ke faɗa tun da babu wani rigima kuma to ba mutane ba wanda suke so ba galibi za su zo da wasu abubuwa su zo da shushuwoyi iri iri su kawo su ayoyi da ba haka suke ba su zama haka suke ba su mumburɗe ta baki daya alhali a daidai wannan lokaci ka san baka da hujja a maganar Abubakar baka da shi a maganar Umar baka da shi a maganar Uthman baka da shi a maganar Ali baka da shi a maganar Maliki, baka da shi a maganar Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Ahmad, wannan sune maka batun mu na gari, baka da shi. Sai dai wani malamin ka haihuwar ɗazugo shekaran jiya godiya shi ya kawo wannan abin dududu a garin ku, dai aka samu wannan bid'a. To yanzu kuma dole sai ka zo ka rigima ka ce dole wannan ita ce za ta zama addini, ka ce wai kure iyayen ku sai kai wannan iyayen kake magana. Inda iyayen da kake magana ne iyaye irin su manzon Allah, kaga shikenan ya zama addini. Amma iyayen ka ne wanda suke su ma koyon addini suka kawo musu akai asalin su ba masu addini bane, botan da ni suke da zabirbira su ma karanta addini suka yi daga baya suka gane. To yanzu ne wajibi kowa ya sauya sallama, ya aje duk wani karama sa ya Qur'ani da Sunna akan ko fahimta wannan sahabbai, ba akan fahimta sa ba shi wannan shi da ake cewa wattaba'u salafus salih da bin magabata na gari. To ashe kaga kamar yadda nace shi wannan cewa ittiba'u salaf mutum yace ka bi hanya ta salafiyya, misali wanda ba hanya ce ba wani abu da wani zai ji kyama wannan kalmar ba, wannan kalmar ce da magabata ke bukatar ta ki santa, su ce wani ahlus sunna ne, suka ce ahlus sunna suna da yana bin sunnan manzon Allah, suka ce wani salafi ne, salafiyyun ne su. To abinda suke magana shine suna bin magabata na gari saboda kafa, wani athariyyun ne su, wani athariyyun ne suna bin wato hadisai, suna bin wato hadisai da kuma abinda aka yi ruwaitowa daga magabata na gari. Saraka wannan ba kalma ce da wani yanzu zaka ga ana kawo ya ce da an ce wani kai mai kan me kake yi da zaka jefa mushi wannan kalma ta salaf sai ya ce shi baya so, shi musulmi ne kawai shi baya so. To ai musuluncin baya tunkuɗe sunnan, sunnan ba ta tunkuɗe musuluncin, bin magabata na gari baya tunkuɗe cewa kuma kai musulmi ne, saboda wannan ittiba'u shine wa yattabi ghayr sabilil mu'min da aka faɗa, sabilil mu'min kuma shine hanya ta salafiyyun da ake magana. Bin magabata na gari
maslahatta
na
eh maslahatta
shine kace kana bin magabata na gari, eh kace kai aqidanka da maganganunka irin aqida ce ta sahabbai da wanda suka bi su da kyautata ta, wannan shine ma'anar ta kawai. Saboda haka wanda babu laifi mutum ya ce ni mutum ya jingina kanshi zuwa ga sunna ya ce ni ahlus sunna ne, babu laifi. Babu laifi ko mutum ya jingina kanshi da sahabbai ya ce ni salafi ne, ina tare da sahabbai a babin aqida ta, wannan babu laifi. Saboda kishiyanci masu cewa ni ina bin tafarki ne na malam wane, wani malam wane da jiya aka haife shi ko shekaran jiya, kaga dole ka bambanta tsakaninka da waɗannan mutane, kai ga yadda kake bi su kuma su kuma ga abin da suka zama kansu. To wannan babu laifi da in an samu haka. Sai dai abinda za watakila za mu ƙara ɗan bayanin sa ɗan ƙanƙani, shin yana da kyau in yi ma kaina laƙabi, misali sunana Ahmad shi kenan, sai in sanya ma kaina kuma sunana kuma Ahmad as-Salafi, Ahmad al-Athari, yanzu aka wasu na yi wannan, muka ce mutum ya jingina kanshi zuwa ga tafarkin wannan abu ne da ake bukata. Wannan magabata duk inda ka je ka bude gashi wattaba'u salafus salih, gashi kuma nan mai risala ya ƙara ce mana wa ma ta'awwala salafus salih ta'awwala, wannan hanya ce da maganganu da magabata malamai da al'umma duk suna ta amfani da shi. Ka jingina kanka wannan wajibi, ka jingina kanka da magabata na gari. Amma yanzu in yi ma kaina laƙabi in ce ni wane dan wane athari, ko ni wane dan wane salafi, wannan ya halatta ko bai halatta ba? To wannan shine abinda wato watakila yasa yake masu ciwo har ba sa san su dingina kansu da wannan, duk da galibin su masu wanda ba sa yin wannan kalma za ka same su dama ba san sunna suke ba. Galibi wani mutum ne ya ce shi ga dari kasa shi wata jari ne shi kaza shi kaza shi kaza shi ba kadire ne, to yanzu ka zo kuce shi salafi, ka zo kace kai salafi ba zai shi ba so shi ba zai da ba, saboda shi yanzu kana son ka ce ya bar wancan din kenan, to shi yanzu ba zai yi da wannan abubuwan ba. Shi yasa ce shi ba zai taba yadda ya ce maka shi yana bin wannan tafarki na magabata na gari ba.
Misali yanzu da za ka ga mutum yana irin cewa shi tafiyar da yake bi shi salafi
haka,
da kuma wanda za ka ga a ya ce shi ahlus sunna
ne,
ba zai danganta kansa da cewa shi salafi
haka
ne ko ci
da dole danganta kansa da salafa, dole danganta kansa da salaf, dangantawa nake magana ba laƙabi ba.
Ai kamar misali yanzu a haka za ka ga irin zuwa irin ma'azi
akwai wanda su kuma su duka masu bin sunna kowa na kokarin cewa shi yana bin magabata ne nagari saboda haka wannan suna din cewa su duka salafiyuna ne kuma duka ahlus sunna wa jama'a ne duka athariyuna ne ya shafe su to sai kuma aka samu kuma su kuma wasu da suka koma suna yi makan su lakabi a jikin sunan su da wannan kalma din suna cewa as-salafi wana wane as-salafi wana wane al-athari to ina ma shine zamu tattauna akan ta wannan abin da ake yana da wani asali yana da wani burbushi na dan kawai dan jin cewa wani wani da yi ko wani ɗan kasan wani suna yi duk ba zai zama hujja ba hujja kamar yadda kuka sani ta a cikin littafin Allah da sunan manzansa in akwai hujja shikenan in babu hujja to shi ma a cikin sunan kuma to an zo da wasu sabuwar abu kuma sai a duba a gani
ai wani abu ma ba mutum ne yake sa wa kansa ba a kwatance ake yi da saboda
misalan a duk wannan kwatance duk ya halatta a ce wani ai shi sunni ne wane salafi ne a gidansa ana magana cewa to wane mu yi a gidansa ne shi a salafi ne a ahlus sunna ne ai wanda kaga ai ana fadan cewa yana dangata kanshi ne da aqidarsa zuwa ga wannan matabiyar wannan kuma ba da ma ruwa ji dole kuma duk wanda bai yi ba to yayi zalimi duk wanda bai irin wannan ba bai dangata kanshi da aqidan annabi da sahabbai ba to yayi zalimi ai hakuri mukan wannan to amma wato yin laqabi da cewa wane ni sunana wane wane Ahmad as-Salafi sunana wane as-Salafi sunana wane al-Athari wannan gaskiya ba a san shi a wajen magabata ba yin laqabi muka ce ba danka ta kai da hanya ta magabatan ba yin laqabi ka ce mu kansa laqabi wannan ba a san shi ba a wajen sahabbai kuma ba a san shi ba a cikin wanda suka bi su rikitawa daga baya ne wannan sunan yazo daga baya ne wannan sunan yazo idan wannan suna na cewa in sa mu kai na as-Salafi ya kunshi kokarin in warza kaina ne nuna cewa ni din wani wankacce ne a ina bin hanya na magabata wani na kuma ina bin hanya da ba na magabata ba ina yi in ce mu kaina as-Salafi saboda shi in kusha wancan in kuma lalata aqida sabaki da to yanzu wannan abun da nayi wannan ba daidai ne ba wannan ijma'in malamai ittifaqan wannan ba daidai nayi ba saboda Allah ta'ala yana cewa la tazabbu anfusakum wa huwa a'lamu biman taqa kar ku je ku wanke kanku Allah shi san waye mai takawa bai halta kawai ka zo ka ce sunanka as-Salafi saboda kai kokarin wato ka kwarzanta kanka ba shi kuma wani wanda ba kai ba ka nuna mishi cewa kai kushi a kansa har ma wannan ya bayu ya zama wato kana kokarin koda a kuranta a bakinka ka fito ka kana nuna cewa shi tunda baya bai ce ba kansa as-Salafi ba yanzu baya bai zama yana bin sunna bai zama yana kan daidai ba ko kuma a ɗabi'anka ba wai ka fito fili ne ka faɗa ba a ɗabi'anka ne kana sai ka ce wai sai ka nuna ganin idan bai sa ma kashi wannan sunan ba sai ka rika tantaman sunan sa ma sunancin da yake yi to yanzu wannan abin da ake yi wannan ba daidai ne ba wannan ijma'i na malamai duka wannan ba daidai ne malamai sun yarda cewa wannan tazkiya kuma yake bakan sa Allah kuma yana cewa la tazakku anfusakum huwa a'lamu biman taqa to sai kuma gaba ta biyu shine in zo in sa ma kaina wannan suna saboda in rarraba wato in bambanta kaina da wanda suke bin tafarki da ba na magabata ba an samu wasu ya zo ya ce shi dariƙar kaza yake wani ya ce shi kaza yake wani ya ce shi ba roshi da hadisi shi dan qur'ani yuna ne wani ya ce kaza duk kowa ya kawo a gidansa iri ya sa ma kansa suna to ni kuma ina buƙatar in bambanta kaina da irin wannan aqida din saboda haka sai na zo na ce ni ahlus sunna jama'a ne salafiyuna ne wannan babu ne shi to amma kuma in yi makaina laqabi da wannan to wannan shine shine tsakanin malamai a irin wannan wato mahangar wasu daga cikin malamai suka halatta halal wasu malamai suka ce ma musahabi ne kai haka din wasu kuma malamai su kuma sai suka hana suka ta haka suka ce wannan koda mun ce wato makasudi ne mai kyau to amma dalilin da zai sa magabata su yi irin wannan din akwai shi amma kuma ba su yi ba saboda akwai dai yan bid'a a lokacin su akwai masu mu'tazila akwai ashahira akwai waye amma ba a samu magabata sun zo suna yi ma kansu a daidai jikin sunayensu, ba wai su fito su ce su salafiyuna bane, suna faɗa, amma kowa ya fito a cikin sunansa ya ce shi dole in ya faɗa sunansa ya ƙara da as-salafi al-asari. Wannan ina bukatar sabayin malamanmu ne guda uku na sunna a daidai wannan zamani. Za ku samu kamar su Fawzan al-Fawzan, yana da manganu da yawa da yake yi, shi kamar yana ɗan nuna ɗarinsa da wannan kalma ɗin. Sheikh bin Baz da tambaye da ra'ayin sunan, amma daga baya sai daga cikin ɗalibai suna koma suna sanya mishi as-salafi ɗin, sai ku ce to in tunda dai sura ne da yake da ma'ana mai kyau, shikenan shi yana kan dama as-salafi ne shi a wajensa. Za ku ga wasu Sheikh Albani da su Sheikh Muhammad ibn Salih ibn Uthaymeen da sauransu, su da ba su da wannan suna a cikin sunayen su littattafan su, za ku ga ba a samu sunan as-salafi as-salafi ne. Wasu kuma malamai sun yadda a sa a malaman wannan zamani suna ganin wannan babu lifi, idan aka ƙara wannan suna suna ganin babu lifi, don haka ba matsala ce mai tsanani sosai ba, sai dai kawai in kai iya abinda ka in ka a fahimtanka kana ganin kai ka gamsu shikenan, wanda kuma shi yake ganin shi bai gamsu ya daka samu kansa sunan as-salafi da laƙabi ba, wanda kuma za ka zo ka matsa mishi ba. Hasali ma idan ka je ka duba ka'idoji da malamai suka faɗa, mutum ya je duba ko da littafin al-i'tisam na Imam Shatibi, ya je duba wannan littafi a cikin bayanai da Shatibi ya yi kan wato zabitin bid'a da sauransu, ya yi bayani masu gamsarwa kan ire-iren waɗannan abubuwa, bai dai magana dai kan waɗannan al-alqabin ba. To amma abinda malamai ke faɗa, mutum ya lazumci wani suna guda ɗaya diman da'iman ya kyautata shi suna ne mai kyau, ya kuma ƙayyade shi da wani ra'ayinsa saboda wata maslaha shi da yake gani a laƙabi, ba wai a cewa shi yana tare da wannan sunaye din ba. To wannan gaskiya a wata magabata ne babu shi, wata magabata babu shi, saboda haka ni na fi karkata akan mutum ya dangata kashi zuwa gabin hanyar magabata, ya ce ma kanshi laƙabi da cewa shi as-salafi da al-asari, wannan ba shi da wani asali, shi za mu za ka taɓa samu a cikin malamai na wannan al'umman ba. Ibn Taymiyya duk suna da kashi wanda suka ba su mai risala, za ka ga sai dai in an zo ana faɗin tarjama su a ce huwa salafiyun alal jada ko wani abin wannan, amma ba a zuwa ya zo in zai sa sunan shi a cikin sunan littafin da ya yi, sai ya ce mai risala misali ya ce ma kanshi Abu Muhammad ibn Abi Zal Qayrawani as-Salafi, ba ka ganin haka, ba za ka taɓa ganin haka ba a cikin magabata, ba ka ganin Ibn Taymiyya a cikin wasu daga cikin littafansa ya ce shi sunan shi as-Salafi, baya yin wannan. Saboda haka kamar yadda aka sani, abinda duk wato ƴan baya wato ƴan makabatanmu na gari ba su bar mana wani abin faɗi ba, inda wani alheri da sun gabace mu, inda wani alheri da sun gabace mu. Saboda haka abin da yafi shine wato a tsaya a lazumci wannan tabarki ta magabata, kuma idan mun tashi za mu siffanta wannan tabarki da muke, za mu ce mu muna kan tabarki ta salafiyuna ne, muna kan tabarki ta akariyuna ne, muna kan tabarki da ahlus sunna wal jama'a ne, wannan babu ne. Amma ba za ka taɓa jin daga cikin magabata wani ya ce shi sunan shi sunni ba, wani fulan ibn fulan as-sunni ko fulan ibn fulan as-salafi, ba za ka ta haka ba. Wannan wani abu ne da magabata wato a yanzu ne aka fara da wannan abubuwa, kuma ina gudun ya zama ba mu dace da sunna ba, bai daidai da lafaza na amir mu'mini da muke ake yawan faɗa ba, saboda wannan lafazi ko a ce a shekul allama ko a ce shekul islam ko irin wannan, wannan lafazi na ilimi shi kuma wannan lafazi ne wanda yake nuna wato atanafur dini, cewa wane kai kana kan gaskiya wane shi ba kan gaskiya yake ba. To a daidai wannan lokaci ya kamata a tsarkake baki ya zamana ana mai da lambari zuwa ga Ubangiji, amma dai muna kokarin dangata kanmu da wannan tabarki na magabatanmu na gari wanda muke wato kokarin mutu a kanta. Za ka ga wasu daga cikin ƴan uwanmu abokanmu wanda suke nan sama kansu irin wannan sunaye suna kafa hujja da magana na Ibn Taymiyya da ya faɗa a cikin Majmu'ul Fatawa madaraji na 4 shafin 149, wanda yake yana cewa la aiba ala man abhara madhhab as-salafi, babu wato laifi ga wanda ya bayyana da bin tafarki na magabata, wanda saba ilayya nan ka takashi zuwa ga tafarki na magabata din wa'ata za ilayya, yace shi salafi ne, bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq, yace wajibi a karba haka da tare da shi. Suna kokarin kafa hujja da maganar Ibn Taymiyya akan cewa ya halatta a duka cewa wani salafi wani salafi wani asali. To wannan magana ta Ibn Taymiyya ya kamata ne su fahimci maganar malami ana mata hujja ne, ba hujja ake da ita ba, ba wani malami ne zai magana zai zama hujja addini ita kadai kawai, la maliku la shafi'u la abu hanifa la waye ko waye shi ba wani malami wankacce da magana sa ta zama addini magana sa dole a je a mata hujja a ga tana da burbushin dalili ko babu dalili in ba dalili ko waye fara ko ibnu tayyiba ne ko za a bar magana sa da ba ibnu tayyiba galib wal yanda muke yawan ambatar sa saboda ba mu san wani tun daga lokacin da ya koma ga Allah ba zuwa yanzu wanda ya zaje gwanduwan shi yayi ba addini hidima irin sa wanda kuma muka amfana da ba da shi ba da hukunci addini da yawa ba abuwa da yawa ba amma wanda kuma baya annabi kuma ba asumi ne shi ba kuma yana da abin da ya kawo kuma wajibi ya amsa saboda kawai shi ne sunan Ibn Taymiyyah saboda kawai abokin sa an sa daidai ba abu ba haka ba addini ana musu biyayya ne saboda biyayya da yake da shi a Qur'ani da sunna eh to wannan kuma inda ma ita kanta wannan maganar da suka je suka dauko ta haka shi Ibn Taymiyyah yake magana wanda ba haka Ibn Taymiyyah yake magana ba Ibn Taymiyyah in ga wanda yaje shadara ne mai yawa ya jawo ba ko wannan magana ce guda daya ba abin da ya jawo har sai ya fara magana shi yayi magana akan wata sunaye na shari'a yayi magana kan mumini da kafiri in an ji an duba littafin sa yayi magana akan mai ilimi da jahili yayi magana akan wato muqtasid da kuma mulhid idan wannan sunaye na shari'a a ce wane mumini ne wane ba mumini ba yace wannan sunaye na shari'a sai kuma yayi magana akan sunaye wadanda shari'a bata zo ta yaba ba ko ta kushe su yace to wannan sai an duba an ga meye wato nufin wanda ya fada din in manufa ce mai kyau sai a karba in ba manufa ce mai kyau ba kaga shikenan sai a mayar masa kayan sa sannan kuma sai yayi magana akan wanda ke kokarin koye aqidar sa ta salafiyya aqidar sa ta bin magabata yayin da yake cikin gari na bid'a na yan bid'a to shine sai anan sai yace kuma to a garin da yake kuma gari ne da ake bukatar a bayyana sunna to babu laifi ga wanda ya zo ya bayyana bin tafarkin magabata kaga shi yana magana akan wanda yake bin tafarkin ba wanda yayi maka salakaki ba wanda yayi maka salakaki wani da bambanci ba aka tabbi da yake kana magana ba inda irin kanda yake magana shi ma da mun ga ya sa maka shi wannan sunna na as-salafi al-athari da sauransu wanda kuma duk ba haka ba almuhim dai wannan matsala ce da ba ta da wani wahala sosai ba ta da wani ba za wanda yake ganin cewa shi zai kara sunansa a wannan abubuwan shikenan yana ganin ya gamsu da dalilan sa shikenan amma dai wajibi dai wato mu fahimci cewa mai makan mu laqabi da kalma na as-salafi al-athari wannan ba shi a wurin magabata ba shi a wurin sahabbai ba wani sahabi da taba ce makan shi as-salafi ne babu shi a cikin kuma malaman wannan al'umma ba mu san wani malami da ya taba tuwa ya ce su shi ya yi makan shi laqabi da as-salafi ba ba mu taba ganin haka ba laqabi amma dai suna dangata kansu da wani tafarki din to kuma alheri dukkan alheri shi ne abu magabatan mu na gari sharri kuma dukkan sharri kuma shi ne a je a kago wani abin da yake ba su ganshi ba Allah ta'ala ya taimake mu malam ya ce waqti ko kana da wannan bayani ai kabarin jatu to masha Allah waqti fa'u atharihim bale ce kuma abibici wato gurabun wato su waɗannan magabata din wannan kuma shine babban abin ne ba kamar yadda na faɗa ya zama wato ana bin tafarkin magabata saboda kafa duk inda zaka je aka tambaye ka a ce me ya hujja ka sai ka ce qur'ani da sunna da manganin magabata to kaga yanzu wannan ka zama salafi bi ma'anar kalma kenan da hakikalin kalma din wanda zaka ga kamar yadda muka zaku ga muna yawan faɗa manyan malaman mu kusan da hannun abu suka yi suna manyan malamai da muke yawan ambatan su muna kokarin kamance sheniya da abin da suke akai zaka ga da wannan abin suka yi wato suna zaka ga kowane malami yayi suna ne wajen yi manzo Allah biyayya da kuma bin aqidar sa da manganin sa da kuma ayyukan sa baya saba ma maganganu na magabata duk a yayin da ka zo da wata sabuwar aqida wanda ya saba ma maganganu na magabata to wannan aqida ta kasance ta bata sunan ta bata saboda manzo Allah ya ce abinda nake kai ni da sahabbai malai ce wal istighfaru lahum kuma daga cikin aqida na ahlus sunna suna nema magabata na gari gafara wanda daga cikin aikin mumunai shine wato suna neman Allah ya yarda da magabatan mu na gari suna cewa Allah ya musu rahama magabata na gari daga kan annabawa da an ambaci annabawa sai ga an ce an bace manzo Allah sai ya ce sallallahu alaihi wasallam kaga addu'a ake masa ina ambaci Umar sai ya ce radiyallahu anhu ina ambaci Abu Bakar sai ya ce radiyallahu anhu kaga addu'a ina ambaci su Imam Malik sai ya ce rahimahumullahu ta'ala Allah ya ji kansu to wannan kuma shine aqidan annabawa shine kuma aqidan magabata na gari da an ambaci wani wanda yake tare da su akan aqida sai su mishi addu'a manzo Allah zai faɗi zai kawo misali da annabi Musa sai ya masa addu'a sannan ya faɗi sunansa. Allah ya ji kan dan uwana Musa kaza 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 kaza. Ashe kaga wannan aqida ce da muka gado tun daga wajen manzon Allah. Yayin da za a ambaci wani mutumi da yake mutumi ne nagari ko a al'umma a jama'an su ko kuma a daidaikun su, to da yayin da zaka ambata sai ka mishi ambato kyakkyawa, kai mishi addu'a, kai roƙa mishi, ka roƙa mishi wato istighfari sabanin wanda suka saba kamar rafida suka koma tsakaninsu da magabatanmu na ƙarshe ne zagi zagin sahabbai, sabanin nasibawa suka koma tsakaninsu da kuma ahlul baitin manzo Allah sai dai zagi, tsakanin wani bangaren nasiban da ake kira fi'a marwaniya, fi'a marwaniya wanda suke bangaren wasu bangaren yawa da umayya suka zama babu abin da suke yi sai zagin manya-manyan wato ahlul baitin manzo Allah, wanda duka wannan ba daidai bane, ko ka zagi sahabbai ko ka zagi wato irin su Ali bin Abi Talib da su zama ahlul baiti, wannan duk ba daidai bane, duk wanda ya yi irin wannan aqida to yanzu kuma ya saba aqidan magabata na gari, yanzu ya saba da aqidan magabata na gari shi bai zama ahlus sunna wa jama'a ba ko bai zama salafi ba. Wannan Allah ta'ala yana cewa wannan zai ja'o yin ba'alihi ya kullu rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allah ta'ala yake cewa waɗanda suka zo bayan su suna cewa rabbana ighfir lana Allah ka gafarta mana wa li ikhwanina muka gafarta wa yan uwanmu alladhina sabaquna bil iman da suka riga yi mu da imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil amanu karka sanya wani kulli gami da wanda suka yi imani innaka ra'ufur rahim lalle kai mai tausayi ne kuma mai jin kai ne, ba shi kaga di yayin da ka samu wani mutumi da an ambaci sahabban manzo Allah yana cewa Allah ya ji kansu da rahama yana musu addu'a, to wannan bai da gilli kuma wannan shine abin wanda Allah ta'ala ya faɗa a Qur'ani wala zai ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman. Idan kuma aka samu yana zagi su, to akwai wani gilli a zuciyarsa ne, akwai wani kulli a zuciyarsa ne da ya binne wanda da sannu Ubangiji kuma tunda ya shelin ta fada da masoyansa shi ba Ubangiji shi ma zai shelin ta fada da shi, domin duk wanda ya fada da mutanen kirki to shikenan ya lalata addininsa, ya gama addininsa ya lalace kuma Ubangiji zai fito ya shelin ta fada da shi. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb ja Allah ta'ala, duk wanda ya adawa da wani wanda nake masoyina ne ni kuma zan shelin ta fada da shi. Shi yasa malamai suke cewa duk man istahqara al atqiya faqad afsada dinahu, duk wanda ya sa mutanen kirki zama shi ke fada yana fada da su yana zagin su yana wulakanta su da ya lalata addininsa, saboda Allah ta'ala ba zai bar shi ba da sannu zai lalata addininsa ya ta duka wani aiki da yake da shi Allah ta'ala ya kyauta. Sai ma ya ce wa tarkul mira'i wal jidali fi dini, kuma daga cikin aqidan magabata shine a bar wato musu da jidali a cikin addini. Wannan malam yana wato ishara ne zuwa ga kiyas kiyasai da wasu mutane suka kawo na magana na zaurance da suka kawo da kuma kokarin musu a cikin addini ta hanyar falsafa, wai za a fahimci addini ne amma ta hanyar falsafa za a bi, dan haka aka kirkiro wasu abubuwa iri-iri na rudani wanda ya kawo mutane wato rudani a cikin addini, suka sanya wannan abubuwan suka kirkiro sai ya zama shine ginshiki wajen fahimtar Ubangiji. Allah su ga maka waye Ubangiji mai kuma surce kul wallahu, sai zo bayanansu da suke yi na wato ilimin zaurance su da ilimin falsafa ne su tafsirin ma'anar Ubangiji da wannan ma'anar. Haka zalika sifofinsa, Allah ya faɗi sifofi iri-iri da yake da shi a Qur'ani da Sunna, ya faɗi Ar-Rahmanu 'ala arshi istawa, ire-iren waɗannan sifofi nasa da asubun aikinsa shikenan, wani sai ya zo da wasu rudani iri-iri wanda ba shi da hujja Qur'ani ko Sunna, to ire-iren waɗannan shine malai yake magana cewa wa tarkul mira'i wal jidali fi din, daga cikin aqidan magabata shine su bar ire-iren waɗannan musu da irin wannan zaurance na falsafa a addini, a daina wani tawili in an fita an ce akwai wutan jahannama ka daina yin wani tawili kana lalata ma'anar baki daya, in an ce akwai aljanna ka daina tawili kana zuwa kana kawo wasu tawili iri-iri, in an ce annabi Isa zai dawo kar ka zo tawili ka ce ba zai dawo ba, ana ai abin da ake magana shine wani, in an ce ya juyo wani juyo za su zo ƙarshen zamani su ibanna su waye, ka daina zuwa kana yin tawili kana cewa wata satellite ne wata wurawa ne wane ne, wannan dai hanya ce na faɗararrun mutane wanda ba sa son su sallama ma sunnonin manzon Allah, shi kuma sunnonin manzon Allah kamar yadda mai risala ya faɗa dole a sallama mata, ba a tunkuɗa sunnan manzon Allah da wani kiyasai da kuma wani ra'ayinka, to ka ce kai baka fahimta ba ya sha kanka da haka kai baka gane ba, ka ce kai wani baƙi ce da zaka ɗauke ta ba. anan galibi wanda yake magana da akan su shine irin su al-Farabi irin su Ibn Sina irin su al-Kindi su suka kawo aqidu iri-iri bayan su je kan ka falsafa na Greek philosophy irin wannan suka suka ga la'ata addini daga baya ka samu wasu sun bi su akan haka irin su Ibn Rushd al-Hafid irin su Ibn Baja irin su Ibn Tufayl da ire-iren su da ire-iren su har zuwa kan su Imam Ghazali ba dungunugun ne ya nitse wa falsafan ba ya dan bar wasu abubuwa da yawa to amma dai shi ma duk da haka ila tunda ya riga ya shiga ilayya da waɗannan ilimuka abubuwa sun daɗe shi da yawa bai iya bari baki ɗaya ba Allah ta'ala ya ji ƙasa da rahama to ire-iren waɗannan abubuwa duk su ne malake maganar cewa kar ka kawo wasu gari a cikin addini bayan za ka iya zuwa ka je maganar Allah da maganar manzon shi ya maka bayanin fillafillahi abin da ake magana har zuwa kuma bayan ka duro za ka zo wajen su mu'tazila za ka zo wajen su kansu ashairan wanda suka kawo addini wannan ƙasar za ka zo wajen su masu bidiya duk waɗannan idan ka je kana ce musu su maka bayani kan tauhidi za ka ga suna yi maka bayani ne ba irin bayanin da ke cikin Qur'ani da Sunna daidai littafi wanda shine mafi jaririn littafi da ake karantawa a aqidat ash'ariyya qawa'idi je ka dauko wannan qawa'idin ka je ka gani yayin da ake karanta maka kana jin ɗanɗanon cewa shine abin da ake karanta maka a Qur'ani ba za ka taɓa ji ba za ka ji an ce wajibatun wajibati lillahi ga Allah ta'ala madaukaki alqidamu ba za ka taɓa jin a Qur'ani inda aka ce masa sunansa alqidamu ba alwujudu wannan ba ma sunansa kwata-kwata a Qur'ani babu wannan ma'anar kwata-kwata almukhalafatu kwata-kwata babu shi ire-iren waɗannan abubuwa za ka gani babu shi to shine malake cewa wa tarkul mira'i wal jidal fi din duk waɗannan zorancen da wasu maganganun da wani ya kawo zuwa ya je ya wasa kwakwalwansa ya je ya kawo rudani a cikin addini da kokarin cewa ko dai da kyakkyawan niyya ko da ba da kyakkyawan niyya ba wasu sun yi da kyakkyawan niyya kamar su ashairan wasu daga cikin su sun yi saboda su kai kiyaye addini to amma maimakon su bi shi addini in za ka kare addini dole ka bi ta mahanga ta addini kuma kar ka kawo wani kari iri daga baya ka bi ta mahanga ta addini da yawa zaka ga wani su cewa su kare addini ai akwai yan Ahmadiyya amma yan Ahmadiyya suna da rubuce-rubuce da yawa akan conversion religion to amma kawai kana nan kana nan kuma zaka duk sun kawo su zo sun kawo maka wasu abubuwa bai ban al'ajabi wanda yake ma kwata-kwata ma riko da wannan abin zahirin shi ilhali da barin addini baki daya saboda haka shi addini in zaka kiyaye in zaka kare addini zaka kare wato sunna zaka bi ta hanyar Qur'ani da sunnan ne ka ga tanajin shi da ya gaya maka shikenan sai ka daura kai ba amma yana maka kana zuwa kana gido naka da kanka to wasu zaurance ne iri-iri zaka kawo duk waɗannan abubuwan da sun ba su qawa'idin da sauransu aka duba abin shayin su raddi su anan ba za mu ƙara kawo abin da mun riga mun kawo shi ba mun shayin raddi wasu abubuwa da suka kawo wa su alqadimu su alqadamu din kira almukhalafatu ire-ire wannan kalmomi sannan kuma su ba mun Allah ta'ala ji sun bi sun shashare su sun yi tawili Allah ta'ala ya fito ya ce yana yin magana ya yi magana da Nabi Musa amma da sun share wannan sun ce shi ba magana yayi ba wata ma'ana ce daban suka ba ta wata ma'ana daban to kaga duk wannan ba daidai bane Allah ya kira kashi suna al-hakimu bi hikima amma ashaira suka ce bai da wani hikima wannan hikiman babu ita to kaga wanzu wannan shine mai risala ke cewa ana tunkuɗe sunnan manzon Allah da abin da Qur'ani ya fara da ra'ayinka da kiyasinka da ma'auninka kai wanda kuma wannan duk ba daidai bane ya kamata kowa da kowa ya shiga cikin halin cikin wato ya shiga taitayin sa sannan kuma daga cikin abin da mana ana kuma yi da kake mana ishara shine wato hanya ta ahlul kashf wal abwaq masu cewa ba san Allah ya ta hanyar kawai wani horar da kai mutum zai kulla kansa irin yadda su ba yake yi har daga baya mutum zai ba yaje ya dauki wata falsafa isa shiraqiyya da sauransu yaje ya dauka a fito a ce a fara faɗan wannan hakika ce kowa Allah Allah din nan irin su abinda Ibn Arabi su Hallaj suka dinga yadawa a ban kasa kuma a yanzu da yawa waɗanda suke ake cewa su jagororin dariku ne a wannan kasa an san da suna da wannan aqida a cikin tafansu kuma ana kokarin kuma su mabiyan su ce babu shi da kuma duk ƙarya ne babu duk ƙarya ne wannan maganganun a cewa waɗannan mutane ba ba shi ne aqidar su ba da yawan su in ba ka cire kamar shi Sheikh Abdul Qadir Jailani ba wannan ka iya cire shi wannan ba shi da wannan aqida wannan duk kowa bil ijma kowa ya ji da wannan saboda ga tafansan da suna yawo kowa an san abin da ya faɗa amma rago wannan da kuke ji ana ta faɗa cewa wani ya fito ya ce wai ai babu ta da yan haƙiƙan nan to wannan yana yin ƙarya ne ga wanda bai sani ba ya fito ya buɗe littafi ya karanta ya ce babu shi in ya karanta sai ya ce wannan ba fasara ake ba daidai ba mu kuma yayin da je jawo da wannan jaye-jayen mu kuma za mu zo mu karanta kowa ya ji daga larabcin shi ke nan sai mu ba shi dama shi kuma ya zo ya share wannan fasara da aka yi amma galibi mutane ba suna so suke su mu addini a wato sifashin addini salata addini ba yanda yake ba su fito su ce wai asali wai wannan akidan ba shi a cikin littafi ba mai ciki to duk irin wannan shine wato shi mai sala yake cewa watal kulmira'i wal jidal fi din wannan abinda ake magana shine ka koma zuwa ga wadannan abubuwan zuwa ga wahayi ka koma zuwa ga wahayi ya zama wato wahayin duk sai to subhanallah ka koma zuwa ga wato asalin wahayi in ka koma zuwa ga wahayi shi kenan ya ishe ka abinda zaka kudurce abinda zaka rika fada a baki abarkan da zaka rinka aikatawa wannan ya ishe ka kaje wurin qur'ani da sunna da manganin magabata duk ya ishe ka baka bukatan ka je wurin zauraccen wani baka bukatan ka je wurin abinda wani mutumi zai gaya maka Imam Malik yana da maganganu da yawa da yake yi akan wannan ire-iren wadannan abubuwan nan tun lokacin su an fara samu ire-iren wadannan ilimi na zawarance da sauransu da lalata addini yake cewa man ja'ala dinahu 'ardan lilkhusumat akthara tanaqqul duk wanda ya bari kawai yana daukan addinin sa ne a wajen wane ne yafi zakin baki kawai ya kawo ya ta musu ya je ya ce ai kaza 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 ne baya kawo qur'ani baya kawo sunna sai dai kawo falsafar sa dan nasa to wannan yake cewa to zaka same shi baya ya tabbas yau yana wace aqida gobe yana wace aqida yau yana wace aqida gobe yana wace aqida ba zaka same shi kan aqida na magabata ba Imam Malik kamar yadda Imam Amrin ya fitarwa a cikin kitabul ilal daga Ishaq ibn Isa al-Dabba yake cewa ra'aytu Malik ibn Anas yabibul jidal wal mira'at ad-din naga Imam Malik yana aibata yin musu da kuma jayayya a addini kala yana cewa afa kullama kana rajulun ajdal min rajulin shin koyo shi ne yayin da muka samu wani mutumi yafi ɗayan abokin husuma sai iya husuma tarak aradna an narudda ma jaa bihi jibril ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu ce zamu tunkuda abin da jibril ya zo ma manzo Allah da shi sai ke cewa to wannan abin ba za a samu riba ba a kyale kawai a je a koma a bi aiki abin da jibril ya zo da shi ga manzo Allah shine gaskiya abin da kuma wani ke zuwa da zaurancen shi ma'ana fahimtar sa wani abar masa kayan sa saboda in muka ce yanzu wani ya iya magana ne shi za mu je mu dauki maganar sa to ran da aka samu da bishe magana kuma ba kaga za mu bar nashi kenan mu kaga shikenan za mu zan babu da aiki sai dai mu bar wannan aqida mu je wani wancan aqida shikenan za mu zan babu da aqida guda ɗaya kenan idan ire-iren wadannan mutane suka zo mu suka ce Imam Malik za mu tattauna da kai ne mu kusuma mu debate ne ake fada ce za a yi debate to shi Imam Malik kamar yake cin tatibul madadik sai yace amma ana fa ala bayyinatin min amri yace ka gani ina kan wato tabbas ne na al'amari na aw amma anta amma dai kai fa shakun kai naga alamar kai mai kokonto ne fadhhab ila shakin mithlika fa khasimhu kaje wurin mai kokonto irka kaje ka cika wannan husuma sai ka ba a zama wani mutumi kawai a duka bane shi ya da wasu abubuwa kuma ana cewa aje a sadare shi ya da wasu banna ba ko Qur'ani ba sunna yake kawowa ba in yana wani kwatance to ya kawo Qur'ani da sunna in ba Qur'ani da sunna ya kawo to shikenan fa in amanu bi mithli ma amantum bi fa qad ihtada in ya yi mai da Qur'ani da sunna shikenan ya zama shi dage in kuma yana kawo wasu abubuwa ne daban to yanzu wannan abin da yake yi ba shi yake sai ya kawo ba yana sai ya kawo bata ne yana sai ya kawo Qur'ani a cikin addini kuma wannan shi abin da bai sa da ke cewa tarkul jidali wa mira'i wal jidali fi din ina ganin da yanda ba ma so mu tsaya gwara mu tsaya a nan insha Allah ta'ala lokaci yayi ya riga aya ma dan wuce akwai a karkashin wannan al-mira'u wal jidal za mu kawo raddi na Imam Malik da haka da yake yi akan masu cewa a cikin ilimi akwai ilimin zahiri da batini ko san akwai sufaye su ma da suke da mutane cewa in ka ga suna yin wasu abubuwa kai ne baka da hankali baka da ilimin shari'a ne da kai ilimin shari'a ne da kai baka ganewa shi da yake yana da ilimin batini shi yana da ilimin ladunni wa shi yasa wai aka sami annabi Hadir da annabi Musa shi annabi Hadir ai kashe mu kashe rai a zahiri ai kaga wannan ba halitta ba a shari'a amma ya kashe saboda yana da ilimin ladunni wannan duk ƙarya ne da kuma wato yaudara ake nema a mutane insha Allah za mu zo wajen abin da zaka ji Imam Malik zai faɗa kan wannan wato fahimta sannan mu wuce sauran abin da ya mana saura kuma insha Allah karatu ɗaya ya rage mana a wannan majalisi na mu mai albarka katinmu na sati mai zuwa sai kuma mu je littafi da za mu sa littafi shi ma dai kan ilimin tauhidi insha Allah sauran satuka za su zo baya abu da muka sai Allah ya ba mu lada abu da muka kuskure da Allah ya kai mana sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.